بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر bakwai ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1417 wanda ya daidai da 25 ga watan May 1996 a jiya mun yi kuskuren sanarwa mun ce 6 ga wata 5 ga watan Muharram ai 6 ne ga watan Muharram akan lissafin da muke akai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bayan ya gama bayani akan talqinul muhtadhar sai kuma yace al-faslu thalith fasli na uku ما على الحاضرين بعد موته ابن ده وجبا akan wadanda ke halarce bayan musulmi ya mutu ma'ana suna zauna suna halarce sai Allah ya dauki ran wannan musulmi to me wajibi akan su a wannan lokaci ihu ya kamata su saka kormato da sun shiga uku sun lalace ko kuwa menene ya wajaba akan su to shine bayanin da zai mana anan cewa addu'a da makamantan su al mas'alatu sabi'a ashar فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء ألف ثم باء أن يغمضوا عينيه ويدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم وأحمد في المجلد السادس صفحة 97 بعد 200 والبيهقي في المجلد الثالث الصفحة 34 بعد 103 وغيرهم الشيخ ناصر الدين الألباني يقول ما على الحاضرين بعد موته أبين ده يوجب قوات أن لكي حالر شيء لوكة تند مسلمية رسول المسألة 17 مسألة تقوم شابكوي فإذا قضى وأسلم الروح إذا ونم مسلمية تكا لن يفتا فعليهم عدة أشياء تو أقوي أبو بوا وأن نسكد داما سكا وجب أكنسو ألف ثم باء سيحدا أبو بوا قدابي أوليد ألف دنا باء معنى ونم مسألة تقوم شابك ويتايري شديو تو سيحدا سو يتشي أن يغمضوا عينيه sai su lullufe idanuwansu don galibi mamaci idan ya rasu sai kaga idanuwansu sun kakkafe sun daga suna kallon sama to sai ya kokarin sai a lullufe idanuwan haka a dawo da su a rufe su mas'ala ta a kenan mas'ala ta ba wa yad'u lahu aidan kuma sai su mishi addu'a a wannan lokacin bayan sun lullunta idanuwa abin da yasa a Sheikhul Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan sai yace li hadisi ummi salama ta qalat saboda hadisin ummi salama tace ummi salama matar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam tace da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala abi salama manzon Allah ya shigo ya samu abu salama mijinta kenan ya rasu wa qad shaqqa basruhu idanuwan shi sun kakkafe suna kallon sama haka ma'ana bayan da mijinta ya rasu ne da ta gama ta kaba manzon Allah ya aure ta shi yasa muka ce matar manzon Allah da farko to a ran da mijin nata ya rasu idanuwan shi sun kakkafe suna kallon sama sai manzon Allah ya shigo fa aghmadahu sai manzon Allah ya lirife mishi idanuwa thumma qala sai yace innar ruha idha qubida tabi'ahu albasru ai rai idan aka dauke shi sai kuma idanuwa sai su rinka bin wannan rai su ga ina za a yi da shi to shine sai abu sai alrife wadannan idanuwa din fa bajjana sun min ahlihi sai wasu mutane daga cikin iyalan wannan mutumi da ya rasu sai suka saka ihu da kormato ka san wani lokacin haka dabi'a dan adam take musamman yara yaro in ya fadi sai gaba zai kuka ba yana ganin jini sai saka ihu a lokacin gashi ya mutu ba sai kuka ba da idanuwa sun kakkafe amma manzo Allah yana cewa ai idanuwa din nan suna bin inda rai yake ne sai kuma suka saka ihu fa qala sai annabi yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kakku yo kanku wata addu'a sai ta alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun dan malaiku suna cewa amin amin akan duk abin da kuke fadi saboda haka duk sanda aka yi mutuwa din nan kada hankalinka ya gushe ya zama kana faɗin munanan maganganu kamar addu'a ne kuma mala'iku suna amsa sai ka faɗi ta alkhairi. Thumma qala, sa'annan sai annabi ya ce, Allahumma ghafir li abi salama, Allah ka gafarta abu salama. Kun ji hujja albani kenan da ya ce bayan an rufe idanuwan na wannan mamaci sai kuma ai mai addu'a, ai gashi ko ai duk magana da ya kawo sai ka ga hadisi sai ka ga akwai hujja a ciki. An gane shi yasa akwai cikin wasu bayan Allah waɗanda ba ma almajiran albani ba ne, ba su ma san shi ba, kawai saboda sun nace suna karanta littafan shi suna bincike akan kasar kasar nashi sai suka yi littafi Sulamul Amali fil wusuli ila fiqhi al-albani. Ma'ana albani babban malamin fiqhu ne, amma sai in ka tsaya ka lura da idan adalci da zuciya ta tsoron Allah ka kalli mas'alar da ya kawo, yace a rufe idan mamacin sannan ai mai addu'a. Dalili sai yace hadisin Ummu Salama, gashi kowa ya ga annabi ya rufe wannan mutum ido ko ai gashi mun ji ko, sannan kuma sai muka ji gashi annabi ya nemi shi addu'a ko, to shine abin da ake cewa, yace Allahumma ghafir li abi salama, Allah ka gafarta abu salama, warfa darajatahu fil mahdiyina, Allah ka daukaka darajar shi cikin waɗanda suke shiryayyu ne, wa qalufhu fi aqibihi fil ghabirina, Allah ka maye mishi a bayan shi ka kawo wani mutumin kirki ya maye mishi fil ghabirina, game da waɗanda ainihin suka rage a bayan shi, ma'ana waɗannan da ya bari a bayan shi iyalan shi da suka yi raguwa din nan, Allah ka kawo wani wanda zai iya ɗauka hidimarsa ta yau da kullum. Waghfir lana wa lahu, ya Allah kai mana gafara shi ma kai mishi gafara, ya rabbal alamina, ya Allah ubangijin halitta. Wafsah lahu fi qabri, Allah ka yalwata mishi kabarin shi, wa nawwir lahu fihi, Allah ka haskaka mishi kabarin shi. Dan Allah ka samu manzo Allah ya maka wannan addu'a, ai ka mori jama'a, manzo Allah ya bude baki maka irin wannan addu'o'i, ka dubi irin kalmomin, manzo Allah ya kira sunanka kai tsaye ce Allah ka yi wa na gafara, Allah ka dauka ka darajojin shi a cikin shiryayyu, kuma ma'ana bayan ya kasance cikin shiryayyu kuma ka daga darajar shi a cikin su ya zama yana daga cikin manya-manyan shiryayyu, sannan iyalin shi da ya bari a baya Allah ka kawo wani da zai iya rike iyalin, sannan ya sake cewa Allah kai mana gafara, Allah shi ma kai mishi gafara, saboda kai ne ubangijin halittu, kaga tawassuli kenan da ainihin asma'ullahil husna. Sannan sai kare cewa Allah ka yalwata mishi kabarin shi, ka buda mai kabarin shi, Allah ka haskaka mishi kabarin nashi. Irin waɗannan addu'o'in ka samu manzo Allah ya maka aika more, zamu ji wata addu'a ta sallar gawa wanda yake ya kamata kowa ya kokari ya haddace ta daga bakin manzon Allah ta fito. Sahabin yace, da naji manzon Allah ya ne wannan mamaci addu'a, yace sai nace ina ma da ni ne na mutu manzon Allah ke min irin wannan addu'a, saboda wannan roma in ka kwashe shi ka more insha Allah. Akhrajahu Muslim wa Ahmad, Imam Muslim da Ahmad suka fitar da wannan hadisi, Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na 6 shafi na 297, wal Baihaqi ya fitar da shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 334, wa ghayruhum, da waɗansu malama. Saboda haka mun ji ko mara lafiya yana cikawa in ya bubuɗe waɗannan idanuwan sai ya kokari sai a rurrufe idanuwa. Jim, an yughattahu bi thawbin yasturu jami'a badnihi li hadisi Aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibra, akhrajahu ash-shaykhani fi sahihayhima wal bayhaqi fil mujallad ath-thalith safa al-khamisa was-samanun ba'da al-mi'ati ath-thalitha wa ghayruhum. Yace abu na gaba kuma shine jim, an yughattahu bi thawbin, bayan an rufe idan mamaci din kuma an yi mai addu'a, sai a samo wani tufafi sai a ainihin lullube shi, yasturu jami'a badnihi, tufafin da zai lullube dukkanin jikin shi kafin a zo ai mai wanka din nan, kada a bar shi haka a kwatan gwatse, sai a samo wani katon mayafi sai a lullube jikin shi gaba daya. Abin da yasa ni albani na faɗi haka saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina tuwfiya, lokacin da manzon Allah ya rasu, sujjiya bi burdi hibra, an rufe shi da ainihin wani mayafi wanda yake sakakke, ma'ana hibra mayafi wanda ka san akwai mayafi wanda sakakke ne amma akwai dan lillin jaji-jaji a jikin shi ko, shine yake kira hibra, to irin shi aka dauko sai aka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hujja albani ta tabbata a cikin wannan hadisi ko bata tabbata ba? To kaji abin da ake so kenan, sai ka kwantar da hankalinka. Akhrajahu ash-shaykhani, Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi fi sahihayhima, a cikin ingantattun littafan su guda biyu, wal Baihaqi da Baihaqi a cikin mujalladi na 3 na As-Sunan shafi na 385, wa ghayruhum, waɗansu malaman ma sun fitar da wannan hadisin. Dal, wa hadha fi ghairi man mata muhriman, fa amma al-muhrimu fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu li hadith ibn Abbas qala baynama rajulun waqifun bi Arafah إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبين ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأبو نعيم في المستخرج الورقة التاسعة والثلاثون بعد المئة إلى الورقة الرابعة الأربعون إلى الورقة الأربعين والمئة أو بعد المئة والبيهقي في المجلد الثالث صفحة التسعون بعد المئة الثالثة إلا الصفحة الثالثة والتسعين بعد المئة الثالثة وليست الزيادة عند البخاري يأتي دال وهذا في غير من مات محرما أما وأنه هكونش داكا شيء إذا متن يا متكافن أما وانكا أزو أسامون ما يأتي ألي بدك أن تكن شكو تويشا في دول ما ماتي أما بند وان دي متي أنا تكن أي كن هجي وان دي متي أنا تكن أي كن هجي تشيوا نمبا با أما حكبا شيني يأتي فأما المهرم وان دي متي أنا تكن أي كن هجي فإنه لا يغطى رأسه ووجهه إذا أنزو للي بيشتن وجن دا أينهن أجي شكافن أي مشوان نوان كاتن to ba za a lallabe fuskar shi ba ba za a lallabe kan shi ba sai a bar iyakan haka abu da dan shi mai aikin haji ya wajaba kowa ya fahimta mai aikin haji babu halin da zai canza in ya mutu yana aikin hajin nan ma haka zai tashi a sifar aikin hajin shi gobe kiyama saboda aka zo ainihin lallabe shi din koda a kabari in za a saka shi ko likafani shi shi ba mai likafani irin na kowa sai a dawo da tufafin shi a daura mishi kamar yadda suke din nan sai a zo a saka shi a kabari din mai aikin haji to an aka zo din nan yadda ya fadi ya mutu din nan haka sai ainihin a aje shi haka sai a samu wani mayafi sai a rufe daga ainihin wuyan shi zuwa kasan kafafuwan shi ba za a rufe kan shi ba ba za a rufe fuskar shi ba mun gane wannan ko abin da yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya fada haka sai yace li hadisi Ibn Abbas saboda hadisin Ibn Abbas qala ابن عباس يأتي بينما رجل واقف بعرفة ونمتن ينطي أفيل عرفة من ذا الله ينا خطبا كينا إذ وقع الرائلته سيفاتو دقاكن أبا حواشي فوقصته سيوانا أبا حواي تاكيشي أو قال كوكما من رواية فأقصته سيوانا أبا حواي تاكاشي شيني كأي بمبنشن وانا فوقصته وانا فأقصته كما كتي تاكاشي ko ya take shi duk ba abu dai bane ne ina ma bambancin kalma ne dan harafi kadan to wannan ya nuna mana me kenan ashe hudu ba arafa zaka iya sauraron ta kana zauna akan dabbar ka ko tun daga shi an yi azamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace igsiluhu bima'in ku je ku samu ruwa ku yi mishi wanka wasidirin ko hada da magariya magariya a wannan lokaci ana amfani da ita ne ainihin wato a matsayin kamar abin nan kamar sabulu a matsayin sabulu ake amfani da ita saboda ta tsaftace jikin shi wa kafinuhu fi thawbaini manzo Allah yake ku yi mishi likafani da tufafi biyu to sai yace tufafi biyu wannan me kenan mutlaki ko wadannan irin tufafi ko sai yace wa fi riwayatin a wata riwaya fi thawbaihi a wannan tufafin nashi to wajibi ne a dauki muqayyadi a aiki da shi akan mutlaq a farkon riwaya wata riwaya ta ce a tufafi biyu kawai tufafi bi ma'ana ko wadanne irin tufafi sai a dibo wannan riwaya sai ta ce a saubaihi ai saubai ihramihi wadannan tufafin nashi na harama din sai a dawo sai a daura mai wannan jautan yadda yake sauran mayafin kuma sai a yafa mishi shi iyaka fada haka za a je a aje shi a cikin kabarin shi haka hukuncin shi yake annabi yake wala tuhannituhu kaku shafa mishi turare wa fi riwaya a wata riwaya wala tutayyibuhu kaku fesa mishi turare kusan din ma'ana daya wala tukhammiru ra'sahu kaku lillibe kanshi daga nan aka samu khimar daga nan aka samu khamru giya saboda tana lillibe kwakwalwa ko ainihin hankalin mutum shi yasa ake ce mata khamru hijabi na mata ana ce mishi khimar saboda yana lillibe kansu sai annabi yace wala tukhammiru ra'sahu kaku lillibe kanshi wala wajahu kaku lillibe fuskar shi kun ji hujja al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yace ba za a rufe ainihin fuska da kan alhaji ba ya tabbata a cikin hadisi ko to shine abin da kullun ake ƙara nuna maka annabi yace abin da yasa nace kada ku lillibe fuskar shi da kanshi fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tashe shi a ranar al-qiyama yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك معنى ذي تاشينا تلبية لن الله أفين القيامة كتاشي كنا تلبية يا
ai ka more ai dama da ganin alama mutumin kirki an sani da ganin alama dan banza an sani din yadda ka tashi a filin alkiyama sashin jikinka guda daya ya shanye yaya an san wannan azzalimi ne a tsakanin matan shi duk inda ka tashi a filin alkiyama ka tashi ka fadi ka tashi ka fadi an san maciyin riba ne alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haka Allah yake masu cin riba a filin tashin kiyama din nan ba za su iya miƙewa ba sai dai irin miƙewar mutumin da shedan ya buge shi mutumin da shedan ya shige shi sai ya miƙe sai ya fadi kamar mai farfadiya sai ga ya miƙe ya fadi haka za su miƙe to filin alkiyama za ka ga mutane iri-iri amma abin da yasa ba za ka kallo ba saboda kai ma taka ta ishe ka ba a san yadda za ka tashi ba kai ma in ka tashi a mutumin kirki ka shagaltu da kana kwadayin ai sauri a tafi aljanna ina ruwanka da wani yana miƙe yana faduwa balle ka ce za mu sha kallo in ka tashi a mutumin banza kai ma kana ta kanka ina kake ta wani mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa za a tashi shi yana talbiya a filin alkiyama akhrajahu shaykhani bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi fi sahihayhima a cikin littattafan su in masu inganci san daga an ce ash-shaykhani cikin malaman hadisi bukhari da muslim ake nufi san daga an ce ash-shaykhani cikin sahabbai ana nufin sayyidina abubakar da sayyidina umar san daga ana karatu a cikin fiqh na shafi'i aka ce ash-shaykhani ana nufin al-imam ar-rafi'i da al-imam an-nawawi wa abu nu'aymin da kuma abu nu'aymin fil mustakhraj a cikin littafin shi al-mustakhraj al-sahihayn qaf wannan qafin da yasa abin da yake nufi da ita yana nufin al-waraqa ma'ana wannan littafin sanda Albani ya kafa hujja da shi ba a buga shi haka bugun inji ba yana nan a rubutun hannu takadda ne shine yasa qaf ai al-waraqa takadda ta 139 zuwa takadda ta 140 haka ake rubuta shi falle kamar yadda ka san in zaka rubuta littafi ai galibi kakan yi ainihin kowane falle baka cika yi ciki da bai ba ko in ka rubuta falle na farko haka sai ka sa takadda ta 1 sai ka rubuta rubutun hannu sai ka aje sai ka sake samu wani fallan ka sake cika shi ma takadda ta 2 to haka wannan littafin yake a lokacin da shi Albani ya kafa hujja da shi shine abin da yake nufi da qaf din ai al-waraqa ba shafi ba dan kar a zo a buga littafin kaga shafin ya saba ka ce yaya to dama ya buga ya kafa hujja da shi ne yana can makhsut ne wal baihaqi haka imam al baihaqi ya fitar da shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 390 zuwa shafi na 393 walaysati ziyadatu inda al bukhari amma albani yace wannan qari din bai zo a cikin riwayar bukhari ba shine wala wajhahu din nan shine wannan qarin da yake waye cikin qausi an gane ko to bai zo a cikin ainihin bukhari ba to duk sanda kaji albani yace az-ziyada a cikin wannan littafin nashi duk sanda kaji yace az-ziyada to yana nufin abin da yazo a cikin irin wannan kausin mai kwana haka wanda yazo mai kwana haka to shine ainihin yake nufi da ziyada amma wanda yazo a kausi mai doro to yana kiran shi da riwaya wannan shine istilahin albani a cikin wannan littafin in kaji yace riwaya ta farko ta wane ce to sai ka kalli kausi mai doro shi yake nufi abin da yazo cikin shi shine riwaya kausi mai kwana haka mai kwana biyu haka sake wani mai kwana biyu shi yake nufi da ziyada mun gane wannan ko ha an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idha bana mautuhu bi hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an asri'u bil janaza al hadith wa sayati bi tamamihi fil fasl as-sabi' wal 40 wa fil babi hadithani akharani asrahu min hadha ولكنهما ضعيفان ولذلك اعرضنا عنهما yace ha lamba ta gaba ma'ana wannan mas'ala din ta 17 tayi reshe kamar yadda ne bayani a jiya ko shekaran jiya shi yasa ya karkasa ta da lamba na huruful hijaiya ya kawo alifun ba'un sannan jimun dalun sannan ya kawo ha sai yace an yu'ajjilu bi tajhizihi kuma su yi gaggawa su kintsa shi mamaci din wa ikhrajihi su fitar da shi daga gidan su kai shi zuwa kabarin shi idza bana mautuhu idan mutuwar shi ta tabbata dan haka sai a rinka bincikawa dan ka aje a rufe mutun da sauran ran shi sai an tabbatar da ya mutu dan wani yana iya dogon suma za a je ana cikin hakan kabari sai a ga gawa tana motsi sai ga masu jana'iza suna gudu malam kowa ya watsar da gatari yana gudu a ce gawa ta tashi mun gane to a tabbatar da cewa mutun ya mutu tukuna sannan sai a tafi shi yasa yake idza bana mautuhu idan mutuwar shi ta bayyana ta tabbata abin da yasa a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan sai yace li hadisi Abi Huraira saboda hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda marfu'an kaga sai ta kaita yace marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake asri'u bil janaza ku gaggauta idan kun dauki gawa to kaga shine asri'u bil janaza, ku gaggauta da ainihin wato kin tsagawa. Al hadith shine da ya kawo wannan hadisi, dan ya takaita shi ne, shi yasa kaga bayan ya ce asri'u bil janaza din sai dan kawo dige-dige haka, ma'ana hadisin yana da tsawo amma ya takaita shi, yace sai ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi, ko kuma wannan hadisi har zuwa ƙarshen shi yana nan zuwa kamar yadda yace wa sayati bi tamamihi fil fasl as-sabi' aw al-arba'in, cikakken wannan hadisi yana nan zuwa a cikin fasli na 47. Mun gane wannan ko? To wannan hadisi shine kadai ya inganta dangane da bayani akan idan mutun ya rasu to ai gaggawa a kinsa shi, kar a tsaya wani bata lokaci, sai dai abin da ya shafi ainihin al'amarin wankan shi, jana'a likafani, da abin da ya shafi mishi sallah, ana son a gaggauta. To sai ya ce wa fil babi, akan wannan mas'alar, ba wai a cikin wannan babin ba. Albab anan yana nufin mas'ala, wata mas'ala ita ce wannan wadda ta an yi ajilu din nan, ma'ana wannan faqara din, wannan faqara din da yake na gaggautawa game da mamaci din nan, hadisa ne akhara ne asrahu min hadha, akwai hadisai guda biyu daban sun zo sun fi wannan hadisi fitowa karara game da waɗannan mas'ala, suna nuna lalle a gaggauta a dauki mamaci da zaran ya rasu. To akan wannan mas'ala akwai hadisai guda biyu, walakinnahuma da'ifani, sai dai hadisan guda biyu din masu rauni ne, walizalika a'rabna anhuma, dan haka muka kauda kai daga gare su, ko da yake sun fi karara wajen hujja, to amma tunda basu inganta ba sai bamu kawo su ba, sai muka kafa wancan, muka kafa hujja da wancan. Ko an fahimci wannan magana tashi? Ma'ana akwai hadisai guda uku akan wannan mas'ala, daya ya inganta an kafa hujja da shi, biyu basu inganta ba, ba a kafa hujja da su ba, tare da cewa biyun da basu inganta ba sun fi fitowa karara sun yi bayanin wannan mas'ala, amma tunda basu inganta ba basu da amfani, sai aka kauda kai daga gare su, sai aka kau wanda yake shi din ba karara ya zo da ma'anar wannan abu ba aka yi hujja da shi. To shine zai bayyana mana waɗannan hadisan, sai yace ammal hadithul awwal fa huwa inda ibn umar marfu'an, yace hadisi na farko yana nan ibn umar ne ya ruwaito shi daga annabi, wa lafzuhu ga lafazin shi, zai kawo maka shi yadda yake, sanne maka takhrijin shi ya akai bai inganta din ba. Yace wai aka ce annabi ya ce, ai mu ma sai mu ce wai, ko in ba Hausa yace wai, to magana akwai magana kenan. To malaman hadisi in hadisi bai inganta ba, ba sa kawo shi kai tsaye su ce qala rasulullahi, sai ka ji gashi sai yace wa lafzuhu lafazin shi, an gane ko? Ma'ana in zaka ce qala din, to ba zaka ce qala rasulullahi, sai ka ce qila ar rasulullahi, wai an ce manzon Allah ya ce. To duk Bahaushe dai original ne, to ya san abin da ake nufi da wai an ce manzon Allah ya ce. Kai da jin wannan yadda aka lallanka magana, ka san da magana mun fahimta. To sai a ce an ce manzon Allah ya ce, idza mata ahadukum, idan ɗayan ku ya mutu, fala tahbisuhu, ka ku tare shi a gida, wa asriqu bihi ila qabrihi, ku gaggauta ku kai shi kabarin shi, wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab bi fatihatil baqara, azo daidai kan shi a tsaya a karanta suratul baqara farko farkon ta ayoyi biyar, wa inda rajlaihi bi khatimatiha, wajen kuma kafafuwan shi azo a tsaya a karanta ainihin karshen suratul baqara. Ma'ana wannan hadisin shine wai idan mutun ya mutu ka a tare shi a gida, ka a bar shi ai gaggawa a kai shi kabarin shi, kaga ai yafi fitowa karar kamar yadda ya fadi ko? To amma bai inganta ba, shi yasa ba ai hujja da shi ba, nan an kawo shi ne dan a bayyana maka, shi yasa ba alfahari muke yi ba mu da ke karatun littafin Albani, min fi kowa sanin abinda Albani yake rubutawa, alhamdulillahi rabbil alamin. Ku daina yin ganganci, ba ku yi karatu ba, ba ku san Albani ba, ku makiyan Albani ne, ku dau littafin Albani ku ce za ku yi hujja da shi. A Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo hadisi akan ainihin dunkula hannu a cikin littafin Sifatul Salati, in za a tashi da ya kawo sai sauke lamba a ƙasa, sai ce amma hadisin da aka ruwaito cewa wai annabi yana miƙewa kamar kibiya, ma'ana ma baya dafa hannun shi a ƙasa, yace wannan hadisi bai inganta ba. Shi kenan yake ji mutum ya ce ai gashi ma Albani ya ce wannan hadisin bai inganta ba, kaji wawa wai koya maka, yana magana ne ya kawo wancan da ya inganta, sai yace to amma ga wani hadisi wanda ke kishiyantar wannan, wannan hadisin yace annabi in zai tashi yana dunkula hannun shi ya tashi, to ga wani hadisin yace annabi ma kwata kwata baya dafa kasa da hannun shi, sai yace to wannan dinnan da aka ce annabi baya dafa kasa da hannun shi bai inganta ba da wannan yake ba da wancan na sama ba. To amma baka karatu baya zaka ka sani, dan kara ki littafi kaje kai ma wai malami ne, yaushe zaka fahimci karatu, kaje wurin malaman da suka sani su koya maka mana. To haka nan ma bayan ya kawo wanda ya inganta ne, sai ya ce to ga wanda kuma bai inganta ba, ko mun fahimta? To shine sai yake cewa, sai aka ce wai to sai kuma a zo a tsaya daidai kan wannan mamaci, sai a karanta alif lam mim zalikal kitab har zuwa muflihuna, zalikal kitab la raiba fihi, har zuwa aya ta biyar ta baqara, mun gane? Sannan kuma a zo a tsaya daidai kafan mamacin, sai a karanta amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, ayoyi biyu na karshe din nan. To wannan hadisin yace akhrajahu at-tabarani al-imam at-tabarani ya fitar da shi fil mu'jam al-kabir a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir a cikin juz'i na 3 shafi na 208 mujalladi na 2 bari mana bayani dan mu fahimta ka san littafi haka idan mai mujalladai ne to shi wannan mu'jam at-tabarani yana da mujalladi 20 juz'i 40 to a cikin mujalladi na 2 haka mujalladi na 2 yana dauke da juz'ai na 2 da na 3 a cikin shi so da kanka je sai ka dauki mujalladi na 2 a cikin mujalladi na 2 sai ka dauki juz'i na 3 a cikin juz'i na 3 shafi na 208 kamar sahih al-bukhari za ga bukhari mujalladi na 1 yana dauke da juz'i na 1 da na 2 mujalladi na 2 yana dauke da juz'i na 2 da na 3 da na 4 mujalladi na 3 yana dauke da juz'i na 5 da na 6 mujalladi na 4 yana dauke da juz'i na 7 da na 8 to tabarani din sai ka je ka dauki mujalladi na 2 abinda ake nufi da mujalladi shine katon littafi haka sai a ce mujalladi to in an kasafta shi biyu a ciki sai a ce juz'i biyu kenan a ciki to sai yace juz'i na 3 da na 4 to shine sai ka dauki juz'i na 3 din a cikin mujalladi na 2 sai ka je sai ka duba wal khallal da kuma ash-shaykh khallal fil qira'ati inda al-qubur a cikin littafin shi mai suna al-qira'atu inda al-qubur sunan littafin kenan hukuncin yin karatun qur'ani a wurin da yake makabarta ne ko kuma ainihin wato makabartu ne sai yace a cikin takarda ta 22 a ta 25 shine yasa qaf din takarda ta 25 waraka yake nufi sai yasa falle na 2 a wannan takardar takarda haka ake lissafa ta 1 2 3 4 to takarda ta 25 zaka dauka ba falle na farko ba falle na 2 mun fahimta akasin dazu muka ce maka wani suka ta rubuta rubutun hannu sai rubuta kowace takarda falle ɗaya ko to wannan takarda ɗaya amma an yi rubutun a falle biyu ne da cikin ta daban ta to in ka dau takarda ta 1 ta 2 har ta 25 to anan wannan magana take to a takarda ta 25 ba a fuskar ta ta farko ba fuskar ta ta biyu shine abin da yake nufi an fahimci wannan Ash-Shaykhul Albani kenan yace min tariqi Yahya ibn Abdullah ibn Bahaq ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar Yahya dan Abdullah ko kuma sun ruwaito wannan hadisi ta hanyar Yahya dan Abdullah dan Abbahaq Al-Babulutti haka ake fadin sunan Al-Babulutti malaman hadisi sai sun koya maka sunan yadda ake fadi in ba haka ban gazo kana fadi sai ga an ta maka dariya baka iya fadi saboda wasu malaman ba Laraba bane yanzu in aka ce haddathana Ahmad ibn Abdullah dan inna Balarabi zai iya karanta dan inna lafiya lau to shine sai a wasalce maka to ba a wasalce maka ba sai ka je wurin malamai sai su koya maka sai a ce dan inna haka ake karanta kai ba haushi zaka ga dan inna tana da saukin fadi a wurin ka ko in aka kawo maka sunan Abdurrahman Rama Hurmuzi yaya Rama Hurmuzi sai ka je malamai sun zauna sun koya maka in ba haka ba sai ka kalli sunan sai ga kai shuru ka kafa tashin shi to wannan sai ka karanta shi Al-Babulutti haka sunan nashi yake Al-Babulutti Al-Babulutti haddathana ayyub ابن نهيك الحلبي الزهري مولى آل سعد بن أبي وقاص شي وندا aka ruwaito hadisin da gare shi mun gane wannan ko ma'ana ana kawo maka hadisin ne ko da bai inganta ba da isnadin shi ake kawo maka shine shi wannan al-babulutti din yace haddathana ayyub ibn nuhayk ayyub ibn nuhayk ya ba mu hadisi al-halbi mutumin garin halb az-zuhri sannan kuma dan kabilar zuhur maula ali sa'd bin abi waqqas wanda yake shi bara ne ga iyalan Sa'ad dan Abi Waqqas qala yace sami'tu ata ibn Abi Rabah naji ata dan Abi Rabah al-Makki mutumin garin Makka qala shi kuma yace sami'tu ibn Umar qala naji ibn Umar ya fadi fa zakarahu sai fadi wancan ainihin hadisi cewa ibn Umar yace annabi yace idza mata ahadukum fala tahbisuhu har yadda ake rubutun hadisi fa sai malaman hadisi sun koya maka in ba haka ba sai ka zo kana bankaura yaya ake rubutun littafin hadisi sai ka ji sun ce maka ko ka fara kawo isnadi sannan ka kawo matani kai shiru haka su Bukhari da sauran malamai mafi yawa suka yi ko kuma ka fara kawo doran hadisin kawai ba ma kace qala rasulullahi ba kawai sai kace innamal a'malu binniyati a ƙarshe sai kace wannan hadisi an ruwaito shi ta hanyar Umar ya karantar da wani kaza kaza sai ka kawo isnadin sai kace yana cikin Bukhari ko mun fahimta haka a Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake yi a cikin littafin shi silsilatul ahadith ad-da'ifa da kuma sahiha din ko kuma ka zo ka ce Anas ya ce, Annabi ya ce, sai ka ce yana nan a cikin littafi kaza, malamin ya ruwaito da isnadi kaza 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 kaza. To yake rubutun littafin fiqhun hadisi kamar wannan kenan, littafin fiqhun hadisi, sai ka zo ka ce babin kaza. To nan ma kana da ɗayan hanyoyi, ko dai ka fara kawo matsala kamar yadda Albani yake anan, sai yace kaza 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 kaza, sai yace saboda hadisi kaza, sai kawo ya takharijin shi, ko kuma sai ya fara kawo hadisin, sai kuma yace muna fa'idantuwa da kaza da kaza da kaza a cikin wannan hadisin. Sai ka je malaman hadisi sun koya maka yadda ake rubutun littafin hadisi, in ba haka ba nan ma kwacara za ka yi. An fahimci wannan da kyau jama'a? Shi yasa a tashi ai karatu, kada mu yaudar kanmu. Qultu, to yanzu Albani ya gama kawo hadisin ko? Sai ce qultu, ni kuma al-Shaykh al-Albani sai nace wa hadha sanadun da'ifun jiddan, wannan isnadi ne mai rauni kwarai da gaske. Dalili walahu illatan, yana da illa biyu, yana da ciwo biyu, jambo biyu. Al-ula illa ta farko, al-babu lutiyu, shi wannan babu lutiyu din nan da'ifun, mutum ne mai rauni, kama qala al-Hafiz fi at-taqrib, kama yadda al-Hafiz ya fadi cikin taqrib at-tahdhib. Kai sai ka je ka dauki littafin taqrib at-tahdhib, sai ka dauki ainihin lambar Yahaya, karshe karshen littafin kenan, Yahaya harafin ya, sai kana dubawa Yahaya Yahaya, sai ka dubo Yahaya ibn Abdullah, Yahaya ibn Abdullah ibn Dhahab, mai wa akwai masu wannan sudayen, sannan sai ka samu al-babu lutiyu, sai ka je ka duba taqrib in kana gaggawa kenan, sai ka je ka samu tahdhib, sai ka je sai ka duba, ko ka je ka dauki ainihin al-jarh wa ta'dil, al-kamil fil jarh wa ta'dil na ibn adiy al-jarjani, ko mizanul i'tidal ta imam az-zahabi, ko kuma ainihin ad-du'afa wal matrukin na bukhari, ko kuma na nasa'i, ko na darqutni, sai kaga abin da malamai suka fadi akan haka. Amma nan albani ya takaita maka ne, yace kamar yadda al-hafiz ibn hajar mai bulugul maram ya fadi fi taqrib, amma a cikin littafin shi taqrib at-tahdhib, littafin ana buga shi, wani ana buga shi a mujalladi daya juz'i biyu, wani ana buga shi a cikin mujalladai biyu. An samu wani dan gidan Abdul Qadir Afa ya haqqaqa wannan ainihin littafin, yanzu ya fito da kyakkyawan bugu bayan ta haƙiƙin da Muhyiddin Abdul Hamid ya mishi, Allah ya gafarta mishi. To kaji illa ta farko ko? Wannan babu lutti din nan ga wahala fadan suna, gashi kuma mutum mai rauni. As-saniya illa ta biyu, Sheikhu Ayyub ibn Nuhayk, Ayyub dan Nuhayk din nan malamin shi babu lutti din, fa innahu ashaddu da'afan minhu, yafi almajirin nashi kuma rauni. Ba'afahu Abu Hatim, Abu Hatim ne Razi ya raunana shi wa ghairuhu, da wani malamin. To aka ce Abu Hatim ne Razi ya raunana shi, wannan littafi zaka tafi ka duba, sai ka je ka dauki littafin dan shi Abdurrahman ibn Abi Hatim mai suna Al-Jarh wa Ta'dil, sai ka je sai ka duba, shi yana nakaltuwa daga baban shi ne, yace babana ya ce kaza, ya ce kaji dan malam kenan, yayi halin malam. Mun gane wannan ko? To sai ka je sai ka duba ka gani. Kun gani jama'a, ku ji tsoron Allah, duk gashi duk magana da Albani sai ya daure ta da dalili, sai ya ce mun ce kaza ne kamar yadda malam wane yake. Littafan nan ko baka da su, ka je kasuwa ka siya mana. Kuma waɗannan littafan duk da yake kafa hujja da su, an rubuta su fiye da shekaru 500 da suka wuce. Ka je ka siya mana, dan me kawai wani sai saka kana zagin bawan Allah kawai. Bawan Allah, waliyin Allah, yana kaunar manzon Allah kawai, kai ka zauna nan kana dura mishi zagi. Da wanne zaka ji gobe kiyama? Da kake aiki da sunna koko, da kana zagin wanda yake tabbatar da sunna din, da wanne zaka ji? Zaka iya kayan wannan zunubin? Wa qala al-Azdi, Albani yace al-Azdi yace matruk, shi Ayyub ibn Nuhayk din nan ainihin malamin babuluti din nan matruk, mutum ne wanda malamai sun yi watsi da shi, sun rabu da shi, ba su karban magana a wurin shi. Wa qala Abu Zur'a, Abu Zur'a ar-Razi, galiban in kaji an ce Abu Zur'a ya fadi shi ma, sai ka duba wannan littafi na al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim, don Abu Zur'a din abokin shi ainihin mahaifin shi ne, yakan yi karatu, yakan karbo karatu a wurin shi, shi Abdurrahman din na haka, yakan dauko magana a wurin shi. Ko kuma ka duba littafin al-Kamil ko littafin Mizan al-I'tidal, shi Abu Zur'a sai yace munkarul hadis, wannan mutum hadisin shi abin kyama ne, abin kyama ne wajen karban hadisi, ba a karban hadisin shi. Kaji yadda malamai suke aikin nasu, wannan a takaice ne akai maka fa. Wasaqa lahu al-Hafiz fi al-Lisan, yace al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin shi Lisan al-Mizan hadisan akhar, ya kawo wani hadisin daban na shi wannan ainihin wato Ayyub ibn Nuhayk din, a yace zahiran nakara, wanda yake a zahiri karara, wannan dama hadisin akwai abin kyama a cikin shi gaba daya. Wannan tashdidi ya koma kan ra'un, amma akan kaulasan din yake nakara ne. Min tariqi Yahya ibn Abdullah, ta hanyar Yahya dan Abdullah yace haddathana Ayyubu, Ayyubu ya ba mu hadisi an mujahidin, daga mujahidin an ibn Umara, kaga nan ma yace an ibn, wannan kuskuren inji ne yasa ibn, don an majruri ne bi an wa alamatu jarhi al-kasra adh-dhahira ala akhirih. Mun gane wannan ko? An anibni ba anibnu ba injine kuskure yasa rafa amma kasara ne anibnu umara marfu'an daga ibnu umar yace ya karbo daga annabi to ibnu hajar ya kawo wani hadisin na shi ayyub din ne to shine ga magana da yayi to kafin nan wannan littafi ne lisanul mizan tukuna ai mun ce mune wa mutane bayani akan littafai saboda wannan littafin ba a taba jin sunan su ba ba a taba jin labarin su ba a kasashen mu ko muna san mutanen mu su ma su haskaku da ilimi su mallaki littafai su yi karatu su san addini yadda ake sanin shi imam az-zahabi da littafi sai sa mishi mizanul i'tidal fi naqdir rijal yayi shi a cikin mujalladi 4 mazaje ne ake tattaunawa na hadisi mutanen banza da kuma waɗanda yake an soki mutuncin su amma ba su cancanci da a soki mutuncin su ba sai zo sai kare su to da kuma mutanen banza shine yayi wannan littafi akan haka to da yayi wannan littafi akwai abubuwa waɗanda bai samu ainihin yan rubuta su ba dan haka da al-hafizul iraqi yazo sai kuma sai zailun alal mizan sai mujalladi guda akwai mutanen da Imam Az-Zahabi ya kamata ya shigar da su cikin wannan littafi nashi amma bai shigar da su ba sai shi ainihin abin nan al-Iraqi sai ya karasa ya mujalladi daya akan haka to da Ibn Hajar yazo Ibn Hajar shi kuma almajirin Iraqi ne shi kuma sai lisanul mizan ma'anar lisanul mizan kamar ƙara sharhi ne akan mizanul i'tidal din sai ya ƙara dan sharhi akan shi to akan buga ainihin shi lisanul mizan din a cikin mujalladi 8 a yanzu haka to duk waɗannan littafai din ana samun su ne ainihin a kasuwa aje ayi karatun su bayan an koyo karatu a wurin malamai zaka ga ainihin sunaye na mazaje ne na malaman hadisi duk waɗannan da kake jin ana haddasana din nan dan banza ne ko mutumin kirki zaka ga tarihin shi gaba ɗaya an fede maka a ciki ina fata an gane summa qala bayan ibnu hajrin ya kawo wani hadisin ga shi wancan ainihin ayyub dan nuhayk sai yace wa yahya da'ifun sai yace shi yahya din nan mutum ne mai rauni ma'ana yahya ibnu abdullah dinnan yace mutum ne mai rauni lakinnahu la yahtamilu hadha yace sai dai kuma ko da da'ifi ne amma anan wannan rauni din ba zai ainihin dauko ba ma'ana ba zai yi a ce mai rauni bane anan to kaga kuma yawa kanshi magana da warwara ma'ana ko da wannan mutum ne mai rauni amma anan wannan illar ta raunin tashi kamar yana nuni ga cewa ba komai kenan to sai albani yace fa idza arafta hadha ya kai mai karatu ko mai saurare idan ka fahimci wannan magana da muka fadi fal ujubu min al hafiz zaka yi mamakin Ibn Hajar kuma haythu qala fil fath yayin da yazo littafin shi cikin Fathul Bari mujalladi na 3 shafi na 143 yace fi hadisi Tabarani hadha game da wannan hadisi na Tabarani yace isnaduhu hasanin isnadin shi kuma mai kyau ne kuma gashi a can ya illanta hadisin a can ya illanta mutumin da ya ruwaito hadisin a cikin littafin shi at-taqrib da cikin littafin shi ainihin lisanul mizan da kuma ya dawo sai yace wancan isnadin na Tabarani mai kyau ne ai dama suka ce inna li kulli jawadin kabwa bal kabwat duk gyaran ka wata ran za a same ka kai tuntube in ba dan haka ba kai ka je ka ce wani din nan ba a karban hadisi a wurin shi saboda me saboda mutumin banza ne ko yana da rauni nan kuma sai ka dawo wani littafin naka sai ka ce hadisin shi kuma mai kyau ne an samu ta naƙudi ko ba a samu ba to wannan ajizanci kenan dan haka al-Imam Ibn Taymiyyah ya littafin shi da nake fadi jiya raf'ul malani anil a'immatil a'lam ba a zargin irin waɗannan malaman kuskure ne sai a ce Allah ya gafarta musu amma haka zo ka zargi Ibn Hajar akan wannan kuskuren wallahi ka shiga uku sai ka ce Allah ya gafarta mishi kuskure ne jama'a suna aiki waɗannan malaman fa sai Ibn Hajar ba tunda suka taso a rayuwarsa suka sadaukar da ita ga karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ibn Hajar yayi karatun Mujammal Tabarani as-Saghir tsakanin sallar azhar zuwa al-asr ya sauke shi a gaban malami ya fi littafin bulugul maram girma ya kai littafin riyadus salihin littafi ne da za a kawo shi da isnadin shi amma da aka idar da sallar azhar ya fara biyawa malami mai fasara zuwa al-asr ya sauke shi su karatun kawai suke ba dare ba rana shi yasa karshen rayuwar sai kaga an ce wannan ya makance Ibn Hajar ya makance Ibn Kathir ya makance saboda rai kullun idan ka yana kan littafi kullun yana kan littafi gwamma yanzu malamai manyan malamai sai ga yasa dan tabarau dana dan duba haka ana mamure su zamanin su babu wannan ina fata an gane duk kuma ba wai wani suka tsaya suka yi hidima ba sunna manzon Allah suka yi hidima amma an ka koma wurin yan bid'a sai ga suna ta zagin su kuma su waliyan su da suke yabo ba su rubuta komai sai karama a ce yana tashi sama kawai shi kenan ya tashi sama kai kuma to me ka samu kai ba kuma wanda ya hau mangwale ya jiho maka guda ɗaya ba shi ne ya ce wani kalahu anhu Shawkani fi Nailul Awtar kuma Shawkani ya ɗauko wannan magana daga Ibn Hajar a cikin littafin shi Nailul Awtar cikin mujalladi na 3 na Nailul Awtar shafi na 309 wa aqarrahu kuma ya tabbatar da wannan magana ta Ibn Hajar abinda Albani yake son ya ce Ibn Hajar ya yi kuskure shi kuma shaukani da ya tashi sai ya dauko magana Ibn Hajar a cikin littafin shi sai ya shiru, ma'ana ya yadda da ita kenan. Kuma shi ma shaukani malami ne, ya san waɗannan illoli, ma'ana ya gafala kenan, Allah ya mantar da shi ko. Sai Al-Badi yake wa ammal Haythami, amma shi al-Imam al-Haythami faqala fil majma, sai fadi a cikin littafin shi majma'u zawaid, ba majma'u na ku ba, majma'u al-bahrain, majma'u zawaid a cikin mujalladi na 3 shafi na 44 yace rawahu at-tabarani fil kabir. At-tabarani ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-kabir, wa fihi yahya ibn abdullahi al-babulutti wa huwa da'ifun, yace a cikin isnadin akwai yahya dan abdullahi al-babulutti mutum ne mai rauni. Mun gane wannan ko? To shi kuma Haythami illa daya ya gano kenan, kuma illolin guda nawa ne? Biyu ne. Sai Albani yace wa fatahu anna fihi ayyub ibn nuhayk, sai ya manta al'amari ya kubuce mai, ya gano cewa ai akwai ayyubu dan nuhayk a cikin isnadin, wa huwa sharrun minhu, ya fi sharri fiye da yahya dan abdullahi. Ko kama sabaka yace kamar yadda bayani ya gabata, ayyubu dan nuhayk kaji yadda malamai suka yi ta akan shi, shi ko wannan cewa kadai akai da'ifi, shi wannan aka ce matruki, wannan yace kaza, wannan yace kaza, mun karal hadith. To sai ya gano waccan karamar illar, bai gano babba illa din ba. To kaji an yi maka takhrijin wannan hadisin ko? To sai ka koma waɗannan tafan duk da aka gaya maka a wannan daren fa, kafin kai bacci kaka bari gari ya waye, kada ka mutu baka more da ilimi ba. An faɗa ka yi ashar, kafin kai ashar din dan daura mai ta, ka kowa ya iya mai ta ashar, sai ka dan daure, sai ka je waɗannan tafan, sai ka duba. A to baka da su, baka da su, ya akai ka zama malami da tasbaha. Tasbaha dila ma ba zai rike tasbaha ba, tasbaha da kwagiri da nadi waye bai iya wannan ba. Baka da littafi, baka yi karatu ba, ya zaka ka zama malami? Da me kake malanta taka, tsubbu ko bokanci? Mun fahimci wannan? Baka da shi eh, ina wayewa ka sheka da gudu ka tafi kasuwa ka siyo, baka da kuɗi, baka da littafi, sai ka tafi library, a kai gona zaka tafi, to shikenan ka zama gona gona, baka ba malanta kenan. Allah ya kiyaye. Wa amma al-hadith ath-thani, dama ya ce hadisai biyu ne waɗanda ba su inganta ba akan wannan matsala ko? Yace to hadisi na biyu fa huwa an Husayn ibn Wahwah, daga Husayn dan Wahwah. Anna Talha ibn al-Bara, yace Talha dan Bara marida, ya kwanta rashin lafiya, wani sahabi ne. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya'uduhu, sai annabi ya je gaishe shi. Fa qala, sai annabi ya ce inni la ara Talhata illa qad hadatha bihi al-maut, ni fa ina ganin Talha mutuwa ta kusanto gare shi, ta matso gare shi. Fa azinuni bihi hatta ashhadahu fa usalliya alayhi, manzo Allah yace idan ya aka ce, manzo Allah yace idan ya mutu ku sanar da ni yadda zan zo in yi mishi sallah. Wa ajiluhu, mahallin shahid kenan wannan hadisi da a ce ya inganta ko, ku gaggauta kuma ku kai shi. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuqbasa bayna zahranai ahlihi, yace ku gaggauta ku kai shi, domin bai kamata ba a ce an tsare gawar mumini ba a kai ta ba, an tsare ta a gaban ainihin iyalan, sai a gaggawa sai a kai. Kaga wannan hadisi da ya inganta ya fi fitowa karara ko? To bai inganta ba, ya aka bai inganta ba, shi ma dan yi hakuri kadan ka ji inda aka kai aka komo. Akhrajahu Abu Dawud wal Baihaqi, Abu Dawud da Baihaqi suka fitar da wannan hadisi. Baihaqi ya fitar da shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 386 da kuma shafi na 387. Wa fihi Urwa, a cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai Urwa. Wa yuqalu Azra, kuma ana cewa Azra ibn Sa'id al-Ansari an abihi, kaga ba tabbas game da sunan nashi. Urwa ne ko Azra, su kansu waɗanda suka faɗi din suna kokonto game da shi. Sannan ya rawaito wannan hadisi an abihi, daga baban shi Sa'id al-Ansari kenan ko? Sai Albani yace wa kilahuma majhulun, dukkansu ba a san su ba, kirkirar su kawai akai aka kaga su. Kama qala al-Hafiz fi at-taqrib, yace ba ni na fadi ba, kamar yadda Hafiz ya fadi cikin taqribut tahdib, in za ka yi ashar sai ka kwanta ma mai bulugul maram, shi ma daga can ya dauko. Kaji duk magana da yace ya kulle ta da littafi a karshe, mun fahimci wannan? To wallahi dan izala na halal abin da ya kamata yake kenan. Duk magana da kai sai ka kulle ta da littafi, kaji duk magana da yace ya kulle ta da littafi a karshe, mun fahimci wannan? To wallahi dan izala na halal abin da ya kamata yake kenan. Duk magana da kai sai ka kulle ta da littafi, amma kawai sai kai su dalili, ba ku yadda da mu bane, ba mu yadda da ku ba, muka sani ko sojojin hayan dariqa ne. A ta ina ai wannan addinin da kenan ya wuce har abada insha Allah. Thumma inna listidlala bi hadithi abi huraira ala ma zakarana inma huwa bina'an ala anna al murada bi asri'u al isra'u bi tajhizihi, yace sannan kafa hujja da hadisin nan na Abu Huraira, kafa hujja da ainihin shi wannan hadisi na Abu Huraira, wannene hadisin Abu Huraira da aka ce asri'u bil janaza din nan yace alama zakarana kamar yadda muka fadi inna ma huwa bina'an ala anna al murad bi asri'u al isra'u bi tajhizihi yace sai dai a gina shi akan cewa abinda ake nufi da gaggautawa din a gaggauta kinsa shi mamaci din wa amma ala al qawl bi anna al murad al isra' bi hamliha ila qabriha amma an ace hadisin yana nufin ne a gaggauta a dauki mutum a kai shi kabarin shi fala yatimmu listidlal bihi to hujja da wannan hadisi wanda yake sahihi a cikin wannan mas'ala da muka yi yace ba za a samu cikakken kafa hujja da shi ba wa hadha al qawl huwa alladhi istadharahu al qurtubi thumma an nawawi yace wannan magana ita ce maganar da imam al qurtubi ya fito ya fade ta kara sa'annan kuma nawawi qurtubi anan wanne qurtubi abul abbas malamin qurtubi mufassiri ake nufi ba qurtubi mufassiri ba وقال الحافظ القول الاول yace amma shi al-hafiz ibn hajar ya karfafi magana ta farko akan cewa ainihin wato za iya kafa hujja da ainihin wato wannan hadisi bil hadithaini alladaini kallamna anhuma anifan yace shi sai karfafa hujjar shi da waɗannan hadisai guda biyu waɗanda muka yi magana akan su a dazu waɗannan hadisai ba ifai guda biyu wane ne wannan kafa hujja Al-Hafiz Ibn Hajar kuma a cikin littafin shi ya nuna waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan kuma ba mutanen kirki bane mutane ne masu rauni amma kuma sai dawo wani wuri manta yace hadisan kuma fi kyau ne kuma ya kafa hujja da su sai Al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wala yakhfa ma fihi kuskuren da ke cikin wannan kafa hujja da waɗannan hadisan ba abu ne boyayye ba tunda kaji an bayyana maka ba su inganta ba ko abinda bai inganta ba a kafa hujja da shi a'a ba za a kafa hujja da shi ba wa hunaka hadithun salis wa huwa mashhurun jiddan bainal amma Albani yace kuma akwai hadisi na uku wanda yake shahararre kwarai da gaske a wurin jahilai ɗan hayaniya wa huwa shine ikramul mayyit girma mamaci dafnuhu shine abin ne shi sai Albani yace wannan hadisi ya yadu a bakin jahilai duk suna yawo da shi haka mai waka ce kai baka ji a bakin jahilan garin ku ba tafi jahilan kasar su zaka ji shi kowace kasa akwai hadisan da suka yadu a bakin jahilai nan bakin jahilanmu sai ka ji ran azuminku ran layyaku an sabawa yadda ya saba kenan sai ce ran azuminku waye ya faɗi wannan wai sai ya ce annabi wallahi wuta ka shiga ranar kiyama in ba kai hankali ba ran azumin ran layyaku ƙarya aka yi wa annabi ba annabi ya faɗi ba la asala lahu kwata-kwata bai da isnadi haka shi ma wannan shine yake cewa wa huwa la asala lahu wannan hadisi bai da asali malaman hadisin suka ce hadisi bai da asali wai isnadi ma na ƙarya bai da shi kowa ya gaje shi ne a baka kawai mun fahimci wannan sai ce kama fil maqasid al hasana kama yadda yazo a cikin littafin al maqasid al hasana a cikin lamba ta 150 lis sahawi na ainihin al hafiz sahawi al majrin ibn hajar ne shi kuma kaji din magana da yace kamar yadda malam wani ya fadi ko mun fahimta ma to yanzu dan Allah ba haka muke yi ba ko ba haka muke ba duk maganar da muka fadi sai mu ce tana littafi kaza ko kama sai ka ji an ce ai yau sun ce kaza abin nan da kaje kana a shari'a akan an fadi fa mai wa kana nan da littafin kuma a dakin ka haka wani ya gama da wani bawan Allah ai shi abin da yasa yake kyamar wane yake gaba da wane shi kawai saboda an ce wane ya ce in mace ta mutu za a dauke ta a saka ta a kabari sai a ce waye bai kwanta da matar shi ba shi kawai shi abin da aka gaya mishi kenan shi kawai shi abin da yasa yake gaba da ni kenan to ka san wane yace a wai ko gani na bai taba ba amma daga gaya mai kawai ya hau gaba da ni kaji imani kenan mala bi izama ya amuru kun bihi imanukum in kuntum mu'minina shikenan sai shi wannan yace to kana Bukhari yace eh to Bukhari ne ya ruwaito shi ya faɗi wannan magana shi ma karanta yayi sai kaje in ka gani a Bukhari ka sai ka kashe kanka dan me kafi yake nan ko saboda bakin ciki shine duk abin da mutane suke faɗa suna nan da shi a daka sun binne ne bambancin mu da muka zo muna karanta a sufika kuma malaman ku kuka ita cewa muna yan kanana kuke mana addu'a Allah ya sa wannan karatu na ku ya amfane mu to me ba shine amfanin ba zo ga muku ko zai maka rubutun sha dan ojoro waje ai mishi rubutun sha ya sha bakin zige je kakare mishi a zo ana hada mishi da sadaka a masallaci za a kankare mishi za a yi mishi operation wai shi shine an yi mishi taimakon musulunci duk malamin da ya rubuta rubutu ya baka macucin ka ne ya maka rubutun sha ka sha macucin ka ne ya zauna karantar da kai kawaidi mana duk malamin da ya kawo laya ya baka macucin ka ne in masoyin ka ne ya ga maka addu'an mana ka je kana yi kuma ba ya ba mutun nawa ne da laya da kafi a gidan shi farawo ya shigo ya yanka shi ko ya kwashe mai shi dukiya ina layar take rannan Allah ya shiryar da mu to shine kawai ka rinka kana kwakwalwarka da aka baka an baka kai amfani da ita ne kar ya zama ga kwakwalwa an baka kuma kana amfani da tunanin wani kawai wani sai ya kai maka labari shikenan kai kuma sai ka hau gaba daga wannan labarin da wannan ya kai maka kuma Allah ce waye in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu aka ce ku yi bincike a ka'ida ta ilimi ba a yadda aka maka labari kai shiru ba sai dai in wannan labari na cin mutunci ne sai ka tunkuda maganar amma in aka maka labarin da kaji kana kokonto sai ka ce fata bayyano sai ku yi bincike antu sibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina to wannan matsala kenan. Sai kuma yace faqara waw, faqara ta wawun an yadfunuhu fil badil ladhi mata fihi, abinda sunna ta nuna shine a rufe mutum a garin da ya mutu. Jama'a an ji wannan da kyau? Idan kai ka asibiti kasar America sai ka mutu a America, sai abin ne ka a can, sunna ta hana a kawo ka kasar ku. Sunna fa ake magana, ba fa gado ba fa. Abinda muka gada daga manzo Allah fa shine abinda zamu tsira kiyama. Wala yanquluhu ila ghairihi, kas dauke shi su kai shi wani garin. Li'annahu yunafil isra'al ma'mur bihi fi hadith Abi Huraira al-mutaqaddam, yace saboda a ce za a dauko mutun daga wata kasa ko wani gari a kawo shi wani gari, yace wannan yana kore gaggawa din nan wanda akai umarni da ayi, wanda yazo a cikin hadisin Abu Huraira wanda ya gabata. An ce a gaggauta akai mutun ko? To a gaggauta, dan Allah aka ce sai an dauko daga America ko Ingila ko daga Kano an kawo ka Zaria, ko daga Iko an dauko ka an kawo ka Kano ko an kawo ka Zaria, dan Allah wannan bai tunkura umarnin da manzon Allah ya ba. To a rufe ka a duk inda ka mutu ko tsakiyar ƙasa arna ne, babu abin da zai cutar da kai. Ba kai mumini bane? Kai mumini ne. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yanzu akwai waɗanda suke da kaburbuka a fada Paf Roma fa, ƙasar Rum akwai sahabbai, kaburbukan sahabbai. Kullum kuna jin Abu Ayyub al-Ansari, ai Abu Ayyub al-Ansari kabarin shi yanzu kusa da fada Paf Roma yake. Wannan ya cutar da shi, sahabi ne, an yaje garin yada addini shi ya mutu a can, aka rufe shi a can har aka zo aka yi fada Paf Roma, yanzu wannan zai cutar da shi? Ina kabarin Abu Lahab yake? Ba yana Makka ba? Zai sa ya shiga aljanna? Shi yasa inda aka rufe ka ba nan ne zai sa ka samu gafara ba? Me zai sa ka samu gafara? Haiki na gari. Yace wa nahawihi wa nahawu hadith Jabir Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, yace kuma ainihin wa nahawi hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, misalin irin hadithin Abu Huraira wanda ya gabata shine kuma ainihin hadithin Jabir, Allah ya kara mishi yarda. Jabir yace lamma kana yawm Uhud, lokacin da aka ko kuma ranar da aka yakin Uhud, humilal qatla li yudfanu bil baqi, sai aka daddauki matattu waɗanda aka karkashe, sai aka dauke su dan aka yi su baqi a rufe su. An yakin a can wajen dutsen Uhud ko? Wasu suka dauko dangin su go da su Madina dan su rufe su a makabartar baqi'a. Fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai mai shelar manzon Allah ya zo ya shela, manzon Allah ya aika wani dan aike zo ya shela cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'murukum an tadfunu alqatla fi mabaji'ihim, manzon Allah ya ce ku koma da waɗanda aka karkashe din nan ku rufe su a wurin da suka fadi din nan. Mai jihadi inda aka bige shi ya fado din nan, to sai a daga shi kawai, sai a ainihin haka kabari, sai a saka shi a wurin. Shi yasa an kaje Uhud sai kaga kaburbukan tsalli tsalli, kowa inda ya fadi nan aka rufe shi. Mun gane wannan ko? Bada ma amalat ummi abi wa khali adilaini, yace bayan uwata ta je ta dauko babana da kuma kawuna, to aka ce ba wai kawun shi bane, yayi kara ne, yace kawun shi mijin yar uwar uban shi ce, to sai ya kara, sai yace kawu ba kawu ne kai tsaye ba, amma ai a hakikance ya zama mai kawu din ne dai ko an yi kara. To shine yace an kashe baban shi da kuma mijin uwa, mijin ainihin wato yar uban shi, sai baba shi Jabir din sai ta je ta dauko waɗannan gawawaki guda biyu adilaini, sai ta doro su ainihin kamar akan taiki na raƙuma guda biyu, na raƙumi guda kan taiki na raƙumi guda ɗaya, dama da hagu kenan. Wa fi riwaya adilatuhuma, sai ainihin wato ta dauko su ala nadihin, akan raƙumi, ma'ana kamar yadda ka san ake dauko mangala, an san kamar yadda ake dauko mangala ko taiki ko, to shi gan haka ainihin ta dauko su akan raƙumi. Litadfina fil baqi, dan ta zo ta rufe su a baqi. Faraddu, sai aka koma da su. Wa fi riwaya qala, a wata riwaya Jabir yace faraja'nahuma ma'al qatla haythu qutilat, yace sai muka koma da waɗannan gawawaki guda biyu tare da waɗannan ainihin sauran gawawakin da aka kashe, haythu qutilat, inda aka kashe su. Abinda yasa yake qutilat, saboda yana ishara ne ga gawawakin, inda aka kakkashe gawawakin duk sai aka koma da su. Menene mahallin shahidi a cikin wannan hadisi? Ma'an inda aka mutun ko inda mutun ya mutu nan a san arshi ba a kai shi wani wurin. Ko mun fahimci wannan jama'a? To saboda haka sai mu lura, ba daidai bane kai wasiya ka taho nan Zaria neman kuɗi ko neman karatu ko wata bukata, rashin lafiya ta kama ka, ka tara dangi ka ce idan ka mutu a dauke ka a koma da kai garin ku, aka ce ko kai wannan wasiyar ba za a cika maka wannan wasiyar taka ba, zamu zo zamu ji dalili akan haka. Akhrajahu ashabu sunan al-arba'a, yace ashabu sunan al-arba'a su suka ruwaito Abu Sunan Abi Dauda, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, wa Ibn Hibban fi sahihi. Ibn Hibban ma ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih ya a cikin lamba ta 196 mawarid, yace sai ka duba ainihin mawarid az-zam'an na haifa mai mun yi bayani akan shi jiya. War riwayatul ukhra lahu, yace ainihin ɗaya riwaya din ta shi al-Imam Ibn Hibban ce, wacce ce ɗaya riwaya din? Ita ce wanda yace wa fi riwayatin adilatahuma, adilatahuma ita ce ainihin riwaya din da yake magana. Yace to wannan al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito ta wa Ahmad, da Imam Ahmad a cikin mujalladi na 3 na Musnad, shafi na 297 zuwa shafi na 300 da kuma shi na 300, wal Baihaqi da Baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 57 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci. Wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih, at-Tirmidhi yace wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci. In mun zo wata gaba zamu bayanin abin da Tirmidhi yake nufi da ya hada hadisi, yace hadisi ɗaya ne kuma yace hadisi mai kyau kuma mai inganci. Wa ziyadatu li Ahmad fi riwayatin, yace wannan ƙari da aka samu ala nabihin din nan, yace to an samu ta ne ainihin wato a cikin wata riwaya ta Ahmad. Ya'ti lafzuha fil mas'alati al-fasl, yace lafazin ta zai zo a cikin mas'alata faslina ainihin 80. Wa lidhalika qalat Aisha, saboda haka ne sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda, lamma mata akhul laha bi wadi al-Habasha, lokacin da wani dan uwa nata ya rasu a ainihin kwari na kasar Habasha, fahumila min makanihi, aka dauko shi daga wurin da ya mutu din, sai Aisha tace ma ajidu fi nafsi, lalle ina matuka a cikin raina, au yuhzinuni, ko kuma yana bata min rai, fi nafsi raina yana bakin ciki, illa anni wajadtu annahu kana dufina fi makanihi, ma'ana ni bani jin dadi a raina, ina jin zafi a raina, sai dai abin da yake bata min rai. Aisha tace shine da aka dauko wannan dan uwa nawa, aka ainihin wato kawo shi aka rufe shi a wani wuri, nayi buri annahu kana dufina fi makanihi, ace an rufe shi a wurin da ya mutu. Akhrajahu al-Baihaqi bi sanadin sahih, al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da isnadi sahihi. To alhamdulillah rabbil alamin, an zamu kwana insha Allah ta'ala, sai kuma gobe zamu zo zamu ci gaba da karatun wannan littafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.